سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu a wannan kofar gida mai albarka, kofar gidan ɗaya daga cikin shugabanninmu a wannan ƙungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a mataki na jiha, shugaban gudanarwa na jihar Bauchi Alhaji Baffa Aliyu Azare. Muna roƙon Allah ya ƙara wa shugaba imani, Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara masa lafiyar jiki, Allah ya warkar da shi. Mun haɗu kamar yadda aka ambata a matakin wa'azi da aka saba gabatarwa a dukkan ranakun Juma'a a ƙarƙashin wannan ƙungiya a ƙaramar hukumar Katagum, ko dai a yi shi a cikin gari ko kuma a fita wajen gari. Yau kuma Allah ya kaddari wa'azin a gabatar da shi a wannan kofar gida mai albarka. Lallai da yake ga alamar hadiri yana kokarin tasowa, Dr. Bashir Ismail Shira, Allah ya ji kan mala ya gafarta masa, ya mana wa'azi kware da gaske, wanda ko daga iya wa'azinsa sai aka tattare waɗannan kaya muka tashi, mun amfani wannan dare kuma mun samu alkhairai mai tarin yawa cikin wannan dare. Dokta ya karantar da mu. Lallai wajibinmu ne mu sani, mu yarda bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa. Bayan wannan rayuwar ta duniya, to akwai wata rayuwa a gabanmu, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah ya halicce mu ne a nan duniya. Allah ya halicce mu don mu bauta masa. Ma'ana, babban manufar halittar mutum da aljani shine su bauta wa mahaliccinsu Allah subhanahu wa ta'ala. To da Allah ya kawo mu duniya, sai Allah ya aiko manzanni. Wa'innan manzanni suka zo da littattafai, suka karantar da yadda za a bauta wa Allah, suka nuna wa bayi yadda za su sadu da alkhairin da ke hannun Allah, suka nuna musu kuma hatsarin da ke cikin idan mutane suka yi watsi da bautar Ubangijinsu, suka sanya san zuciyarsu da rayuwarsu ta duniya a gabansu, to lallai akwai hatsari mai tarin yawa a gabansu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya aiko shi da Alƙur'ani. Annabi ya zo ya karantar da wannan Alƙur'ani. Annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa, ma taraktu shay'an, ban bar wani abu ba, yuqarribukum ila aljanna, da zai kusantar da ku da aljanna, wa yuba'idukum 'anil nari, ya nesantar daga ku da wuta. Annabi ya ce, illa amartukum bihi, face sai da na umarce ku da shi. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ma taraktu shay'an, ban bar wani abu ba, wanda in kun aikata ko kuka faɗa, yuqarribukum ila an-nari, zai kusantar da ku zuwa ga wuta, wa yuba'idukum 'anil janna, ya nesanta ku daga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, illa nahaitukum 'anhu, sai da na hane ku a kansa. Ashe mu da muke cikin duniya, kamar yadda dokta ya faɗa, to wajibi ne mu gane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan rayuwar da muke ciki, to a cikinta ne kake gina rayuwar da take gaba. Imam al-Barbahari a cikin sharhus sunna yana cewa, al-hayatu taduru thalatha, rayuwa Allah ya yi wa ɗan adam rayuwa da zai kewaya a cikinta har guda uku. Akwai hayatu duniya, rayuwar duniya ita ce wannan rayuwar da muke ciki, summa hayatul barzakh, bayan an kare rayuwar duniya, rayuwar da Allah ya yanka ma shekara ɗaya, 40, 50, 60, 70, in 100 za ka yi ma ko sama da 100, bayan ka kare wannan rayuwa akwai kuma hayatul barzakh. akwai rayuwar barzakhu a gabanka, ita ce rayuwa zango na biyu, summa hayatul akhira, sannan kuma sai rayuwar lahira. A cikin waɗannan rayuwa guda uku, wannan rayuwa ta duniya maluma sun gaya mana ita ce karamin zango. Ma'ana a cikin rayuwar da dan adam zai yi, wannan rayuwar da muke ciki ta duniya ita ce karamin zango. Ma'ana ita ce rayuwar da ba ta da tsawo, ba ta da yawa. Duk da yadda ake dadewa a duniya, duk da yadda farkon duniya ya dade zuwa ƙarshenta, Allah ne ya sani. Amma in an shiga kabari aka mutu, rayuwar da za a yi a barzakhu to rayuwa ce mai tsawo. Rayuwa ce da take da tsawon gaske, ta fi tsawon rayuwar duniya, ta fi rayuwar duniya tsawo. Sannan kuma in an kare rayuwar barzakh, akwai rayuwar lahira, ita kuma ta fi rayuwar duniya da rayuwar barzakhu tsawo. To kafin wannan rayuwa ta barzakhu, to a nan kake tanadin abin da za ka haɗu da shi in ka koma zuwa ga Allah a barzakhu. Da haka dokta ya gaya mana, mu mori wannan rayuwar kafin mutuwa ta riske mu. Mutuwan nan al-mautu ta'ti baghta, ita mutuwa tana zuwa ne baghtatan. In ma mutuwa bata zo ma baghtatan ba, al-maradu ta'ti baghta, rashin lafiya shi ma baghtatan yake zuwa. To kafin wannan lokacin ka zama mutumin kirki, kai kokarin bautawa Allah, kai kokarin tsare dokokin Allah. Wanda ya rayu a wannan duniya sai bai yi tanadi na haduwa da Allah ba, sai bai yi tanadi na shiga kabarinsa ba, sai bai yi tanadi abinda in ya tafi barzakhu zai samu nutsuwa da shi ba, wannan mutumin yayi asarar rayuwarsa. Cikin hadisin Barra'u dan Azib radiyallahu anhu yace, mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muka fita jana'izar wani daga cikin mutanen Madina. Lokacin da aka je aka tona kabari, kafin a sa mutumin a ciki, sai manzon Allah ya dubi kabarin, fa qala, yace, ista'izu min azabil qabri, ku nemi tsari a wurin Allah daga azabar kabari. Qala hamaratini aw thalatha, annabi ya faɗa sau biyu ko ya faɗa sau uku. Barra'u dan Azib yace, summa jasa alaihi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya gurfa na guyoyinsa a jikin kabarin. Faqala, sai manzon Allah yace, li mithli hadhal yawmi, saboda misalin wannan rana da take tafi, zata saman, zata same ki, zata same ka, zata samu kowa daga cikinmu. Sai annabi yace, fa'idu, to ku tanadi. To jama'a, tanadin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, to ku tanadi, tanadin me za a yi? Ba a yin tanadin kuɗi wanda za a tafi da shi kabari. A wani hadisin na Abdullahi dan Mas'ud ya fassara tanadin me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi. Wata rana shi ma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace, su ma sun binne wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya dubi kabarin, sai annabi mai tsira da amincin Allah yace, man arada, kun ga duk wanda yake san, duk wanda yake nufin, duk wanda yake fatan, an yanjuwa min azabil kabari, ya tsira daga azabar wannan guri, falyulazim arba'ata ashiya, ya lizimci abubuwa guda hudu. Wal yajtani bi arba'ata ashiya, ya nisanci abubuwa guda hudu. To yau dubi rayuwarmu, shin ka kwatanta a rayuwar mutane ta yau, ka kwatanta yadda rayuwar duniya take a wurin mutane yau, abubuwan nan da manzon Allah yace mutum ya tanada ya lizimta, shin su ake lizimta ko ku abubuwan da manzon Allah yace a nisanta su ake nisanta? Cikin abubuwan da manzon Allah yace a lizimta, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, faqra'atul qur'an, mutane su lizimci karatun littafin Allah alqur'ani. Kowa ya tabbatar ya iya karanta alqur'ani, kowa ya tabbatar yana iya karanta alqur'anin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. mu koyi karatun alqur'ani, mu koyi iya karanta shi, mu rinka karanta shi dan Allah, dan neman lada a wurin Allah. Amma yau in ka wayi gari sai ka ga mutum ya shekara a duniya akalla, wani ka ce ya shekara 40, ya shekara 50, amma bai iya karanta littafin Allah alqur'ani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'an, kaga lallai wanda babu wani abu tare da shi na alqur'ani mai girma, bai haddace wani abu ba na alqur'ani mai girma. Annabi yace kal baitul kharib, kamar rusheshen gida yake, gidan da ya rushe gafiya za ta iya rami a cikin gidan, maciji zai iya shiga, hankufa za ta iya tsirowa, mutane za su iya shiga su ba haya, za iya fitsari, za iya zuba shara. Wanda bai iya karanta alqur'ani ba, babu wani abu na alqur'ani tare da shi, haka yake a rayuwar duniya. Kowace fusga ta shedan tana iya fusgarsa, kowace kururuwar shedan yana iya binta, kowace guguwa ta shedan in tazo tana iya daukansa. Amma wallahi wanda yake karanta alqur'ani, ya iya karanta alqur'ani, yake aiki da alqur'ani, to lalle wannan mutumi zai tsira. Domin Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam,
inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
اتجيه سورة الإسرائي الله يتبتر من إن هذا القرآن للي ونن القرآن يهدي للتي هي أقوم ينا شلير و زوا غهنيا وچتك إتتي مفيس أيوا وچ إنكبيتا zata bi ka dodar, zata kai ka dodar har cikin gidan aljanna. Kuma alqur'ani wayubashshirul mu'minina, yana wa mu'minai albashir, suwaye alladhina ya'maluna as-salihati, wadanda suke aikata kyawawan ayyuka. Anna lahum, lalle a gare su in sun koma zuwa ga Allah, ajran kabiran, akwai lada, akwai alkhairi wanda yake mai girma, ita ce aljannar Allah. Dan haka lallai karanta alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya dafa Mu'az dan Jabal, sai annabi ya ce masa, ya Mu'az iqra wartaqi, karanta alqur'ani ka ƙara daukaka, ka ƙara matsayi a cikin gidan aljanna. To yau an wayi gari mutane sun yi watsi da alqur'ani. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Allah madaukakin sarki a cikin suratul Furqan yace waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takabu,
waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana manjura.
Allah yace waqala ar-rasulu, kuma manzo yace ya rabbi ya ubangiji, inna qaumi, lalle mutane na ya Allah, ittakabu hadha al-qur'ana mahjuran, sun riki wannan al-qur'ani abun kaurecewa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace man lam yaqra al-qur'ana faqad hajarahu, wanda baya karanta al-qur'ani hakika ya kaurecewa al-qur'ani. Kenan yau in ka dubi musulmai, mutane nawa ne wanda sun kaurecewa al-qur'ani? Sheikhul Islam yace man lam yaqra al-qur'an faqad hajarahu, wanda baya karanta al-qur'ani hakika ya kaurecewa al-qur'ani. Da zaka tambayi mutane, kace ka ba wa mutane sakam 30 a cikin mun nan da muke gurin wa'azi, da duk wanda yake sauraron muryar wannan lasifika, yau a al-qur'ani wata sura ka karanta, wani izu ka karanta, wani guri ka karanta a cikin al-qur'ani? Akwai wanda ba inda ya karanta, akwai wanda ansasa shine ba inda ya karanta, bai karanta komai ba na alqur'ani. Min dulu'il fajr, tun daga fitowar alfajr, ila gurubi shamsi, har zuwa rana ta fadi, ba abin da ya karanta na alqur'ani. To kaga wannan ya kaurecewa alqur'ani. Wanda duk ya kaurecewa alqur'ani, in ya koma zuwa ga Allah, baya tsammanin rahama a wurin Allah. Sai Sheikhul Islam yace wanda ma yake karanta alqur'ani, amma walam yatadabbar ma'anihi, baya tadabburi cikin alqur'ani, baya duba hani ya hanu, baya duba umarni ya umartu, baya duba labari ya izna. Sheikh Abubakar Kantana yana cewa alqur'ani kogi ne na iyo da linkaya da ya kunshi tarihi na waɗanda ke baya. Yace to shi alqur'ani kenan guri ne wanda zai baka tarihin waɗanda suke baya, wanda kashin su tuntuni ya saje da turbaya, har wanda sun kakala wa ubangiji ƙarya da waɗanda su basu take fadar ma'aika ba. Yace domin mu dau wa'azi ga waɗanda sun kaura, mu ji yadda tsawa tai da waɗansu kwakwara, mu guje wa halin da suka yi, domin ko mai kora ba zai amunti ya dauki buhun duwatsu ba. Allah ya baka labarin mutane da yawa a cikin alqur'ani, qaumi nuhin, qaumi hudin, qaumi salih, qaumi fir'aun, qaumi shu'ab, qaumi lut, ga irin ayyukan da suka aikata, ga abin da ya same su. In baka tadabburi kana karanta alqur'ani amma kana iya yin zina, kana karanta alqur'ani amma kana iya luwadi, kana karanta alqur'ani amma kana iya sata, kana karanta alqur'ani amma kana iya aikata laifuffukan da qur'ani ya hana, yace to wannan ma ya kauracewa alqur'ani. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi nuna abubuwa guda hudu da mutum zai lizimta wanda za su tsare shi daga azabar kabari, su bashi nutsuwa a cikin kabarinsa. Sai annabi ya ce faqiraatul qur'an, karatun alqur'ani. Da haka al'ummar musulmi ina jan hankalinmu mu karanta alqur'ani. Alqur'ani littafi ne mai albarka, shi kadai ne littafin da ba kai kake karantawa ba, in ka zauna ka saurari mai karatun kana da ladan sauraro. Shi kadai ne littafin da ya tanadi lada mai tarin yawa, mai alkhairi mai yawa, wanda yake da girma, mai tarin albarka. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta harafi daya na littafin Allah yana da lada goma. Annabi yace la aqulu ba ina nufin alif lam mim harfun ba, walakin alif harf wal lam harf wal mim harfun. Kenan alqur'ani yana da albarka mai yawa, yana da lada mai yawa. Da haka wajibi ne mu karanta alqur'ani. In ma ba za ka iya karanta alqur'ani gaba daya ba, ka samu abin da ka samu a cikin alqur'ani habban wafiran, wani rabo mai yawa wanda za ka rinka karantawa. Ga surori nan, ga ayoyi nan a cikin alqur'ani wanda alqur'ani ya zo ya yi taksisinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ɗayanku ba zai iya karanta sulusun alqur'ani a rana ba? Annabi ya ce wanda ya karanta suratul ikhlas kamar ya karanta sulusun alqur'ani ne. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ga irin su suratul mulk, ga irin su suratul kafi, ga irin su suratul baqara, ga irin su suratul ali imrana. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratul baqara wallati taliha, suratul baqara da wacce take biye da ita, manzo Allah yace za su zo ranar tashin alkiyama suna neman ceton wanda ya haddace su. Ta kalumar musulmi mu ba wa alqur'ani muhimmanci, mu kokarin karanta alqur'ani, mu koya wa ƴaƴanmu karatun alqur'ani, mu koya wa iyalanmu karatun alqur'ani. Da karanta alqur'ani ake samun sauki, ake samu wato bishewar fushin Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi fushi da bayinsa. Kuma mu sani ba wai karanta alqur'ani kadai ba, a'a sai kuma mun lizimci alqur'ani cikin ayyukanmu. In za ka yi aure, yaya aurenka yake a alqur'ani? In za ka yi kasuwa, yaya kasuwarka take a alqur'ani? Bai yiwu a ce kana musulmi ka tashi bikin aure amma babu ruwanka da alqur'ani. Za ka yi duk abin da ka ga dama, za ka sai ka bar koyi da alqur'ani, sai ka koyi da yahudu, ko ka bar koyi da alqur'ani, sai ka koyi da nasara, sai ka kare biki, sai ka dawo ka rungumi alqur'ani. Ko kuma a ce kai dan kasuwa ne, za ka shiga kasuwa babu ruwanka da mai alqur'ani yace a saya, mai alqur'ani yace a sayar. Wace irin kasuwa ne alqur'ani ya haramta, wace irin kasuwa ne alqur'ani ya halatta?
wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga kasuwar Madina duhan da hantsi fa idan nasu yatabayun mutane suna ta ciniki kamar yadda yake a cikin sunan na Imam Tirmidhi fanadahum sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira su faqala sai manzon Allah ce ya ma'sharat tijar ya ku yan kasuwa falamma rafa'u absarahum yayin da suka dago kawunan su kowa sai ga manzon Allah ne wa muddu anaqahum kowa sai sun kuyar da kansa yana jiran yaji me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce sai annabi mai tsira da amincin Allah yace musu inna tijara yub'asuna yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa za a tashe shi ranar tashin alkiyama fajirai fasikai sai annabi yace illa man taqallaha wa barra wa sadaqa sai fa wanda yaji tsoron Allah sai wanda yaji tsoron Allah cikin kasuwar sa yayi gaskiya yayi daidai a cikin kasuwar sa to shine ba za a tashe shi fajiri fasiki ranar tashin alkiyama ba yau ka shiga kasuwannin mu ka duba biyul muharrama haramtattun kasuwanci wanda musulunci ya haramta su amma ana yi je ka tike burin sai da dabbobi mutum yana iya zuwa ba shi da ko kwandala amma ya kama dabba kafin a sauke ta sai ce na kama wani ma yace ina bayan ka wani ma yace ina bayan ka sai a zo daga ƙarshe a samu wanda zai saya sai a fidda wannan a fidda wannan a fidda wannan cikin wayannan ukun ba wanda ya je kasuwar da kwandala barantana ya saya barantana ya ci riba haka yake in ka zo gurin yan hatsi mutane suna bin motoci a guje sai mutum ya dafa buhu sai ce na kama sai wani ya ce to ina bayan ka sai ce to ni ma ina bayan ka daga ƙarshe hatsin in an dauka a cikin su ba mai kudin biya ba wanda zai biya ba wanda yake da kudin da zai sara barantana ya sayar ya ci riba sai a dauki hatsin sai a kai wa wani yana rumfa a cikin kasuwa sai a ce gashi nan kwano 1400 ne da 1500 shi kuma asalin wanda aka saya a gurin sa an saye shi 1400 shi wannan sai ya dauke yobe wancan ya dauke 30 sai wannan ya dauke 20 wannan me suka ci haramun ne haka yake mutane suna yin buyul muharrama alhali kuma suna intisabun kansu da alqur'ani Allah yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takadhu hadha al-qur'ana mahjura shekul islam ibn taymiya sai ya nuna mana duk wanda ke intisabin kansa da musulunci shi musulmi ne amma baya tadabburi cikin alqur'ani baya koyi da sulukin qur'ani babu dabi'ar qur'ani tare da shi kasuwar sa in kaje da kasuwar sa da ta arne ce ko ma ka samu kasuwar wanda ba musulmi ba ta fita sa dan haske haske Sheikh Abdulrahman As-Sudaisi yana cewa kullu ummatin kowace al'umma salahuha wa falahuha daukakarta da ingantuwarta marhunun bittiba'i kitabiha an dan fara shi a hade yake da bin littafin da Allah ya aika mata mu ahlul qur'an ne kyautatuwar rayuwar mu da daukakar ta marhunun bittiba'il qur'an da aka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wadancan abubuwa guda hudu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa qira'atul qur'an da aka da karanta alqur'ani da koyan karatun alqur'ani da aiki da alqur'ani da koyan manufofin alqur'ani da kuma sanya alqur'ani cikin rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wassala haka kuma sallah ita ma manzon Allah ya nuna tana tsare bawa daga azabar kabari tana sa bawa ya samu nutsuwa a cikin kabarin sa in ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kaga in manzon Allah yace sallah ba yana nufin sallah irin wacce akasarin musulmai suke a yau ba ko mai littafin iziya yace man ata bi salatin ala lizamiha kaga wanda yazo da sallah a bisa siffar da ake yin ta a shari'a amma bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabi ba sai aka ce sallar bacacciya ce illa idza akaza wasfaha an alimin sai ce sai da in wani malami ya je ya koya mar hay'a sallar yadda ake yin ta to wannan fasahihu annaha sahihatu yau ka shiga kasuwanni kaga yadda mutane suke sallah mutum yana sallah yana ciniki ka shiga gurare kaga yadda mutane suke rayuwa da sallah ba sa inganta sallah wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin masallacin manzon Allah sai yayi sallah yazo yayi wa annabi sallama annabi ya karba mar sallama sai annabi ya ce masa irji' fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba har yanzu in wanda ya ga annabi yana sallah sai yazo yayi ta annabi ya ce ba tai kyau ba kana ganin gari ana shiga masallaci da kai a unguwa daya an tashe ka an aife ka musulmi a unguwa kana shiga masallaci baka je wurin malami ba baka dauki littafi ba baka karanta ba ba a koya ma ba kana ganin zaka iya yin sallah mai kyau kana ganin zaka iya yin sallar da Allah zai karba kana ganin zaka iya yin sallar da za ta iya zamantowa kariya daga azabar Allah ta sadar da kai da rahamar Ubangiji to yau akwai masallatan da kai mafiya yawan masallatanmu ko ka ce du wallahi da zaka zo ka tsaya a bakin kofar masallaci ka ce ba mai fita ka tsara waɗansu tambayoyi na sallah to akwai wanda hidai kana cikin masallacin ba zai fita ba alhali manzo Allah kuma ya nuna mana girman sallah da matsayin sallah ita ce rukunu sani ba'da shahadataini rukuni na biyu a cikin sallah amma mutane suna wasa da ita mutane ba sa bata muhimmanci mutane ba sa daraja ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qira'atul qur'an was-sala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqa haka kuma da sadaqa sadaqa ta kasu kashi biyu akwai ta wajibi ita ce zakka akwai ta tadawwu'i musamman a irin wannan lokaci yanayi da al'umma suke cikin kunci yayi ne da al'umma suke bukatar taimako da tallafi babu laifi kai yana ma da kyau a ce a cikin al'umma mutane suna taimakon yan uwansu mutane mutane suna taimako suna yin agaji suna yin wato taimako ga yan uwansu wata kissa ta zo zamanin bani Isra'ila zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam cewar wani mutum Allah ya jarrabe shi da kasuwa ma'ana ya jarrabe shi da samu komai ya taba kudi komai ya taba alkhairi komai ya taba riba annabi Musa alaihi salatu wassalam yana zuwa munajati da Allah sai yake kokawa annabi Musa alaihi salatu wassalam irin yadda dukiya take zuwa mar irin yadda alkhairi yake zuwa mar irin yadda duk abin da ya taba yake samun alkhairi sai yace ya roka mar Allah in ya je munajati da Allah abinda ake bashin nan ya isa haka alkhairi ya samu a tsayar marshi haka amar albarka a iya wannan annabi Musa da yaje munajati ga Allah a cikin wannan kisar sai yake ga yawo ubangiji sai yace ka ga yawo bawanmu inji Allah ba za mu tsayar da bashi ba domin umun bashi yana bayarwa kenan abinda yasa ubangiji yake ta yaukakata shi din mai bayarwa ne in an bashi yana bayarwa kinan musulunci yana san a cikin al'umma mutane su zamanto masu taimakon junansu masu gane cewar al'umma suna cikin matsatsi suna cikin wani yanayi su ringa kawo musu agaji su ringa kawo musu alkhairi na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zikrullahi haka kuma ambatan Allah yana tsare mutum daga azabar kabari kuma yana kawo wa mutum kusanci ga Allah ya shigar da shi gidan aljannar Allah mun san ambatan Allah bil lisan wal jawarih ka ambaci Allah da bakinka ko ka ambaci Allah da gabbai al'amari ne wanda hatta wannan yanayi da muke ciki wannan yanayi da muke ciki na kuncin rayuwa ko na insecurity wallahi da za mu koma ga Allah mu rinka ambatansa mu rinka tuba mu rinka istighfari muna ambatansa ambatan Allah yana iya yaye dukkan wata damuwa da take cikin al'umma. Ai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam mutanansa yace musu faqultu astaghfiru rabbakum innahu
kana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
كنان التوبة والاستغفار ambatan Allah ne. Abu Huraira yace ina irgawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid a wurin zama daya annabi yana cewa rabbi gifirli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim yace nakan irgawa manzon Allah kamar so 70 fi majlisin wahid kenan Allah yana son mu ambace shi ambatan Allah yana sa Allah ya ƙara dukiyar ku Allah ya muku gafara Allah ya ƙara muku cikin ƴaƴa masu albarka, Allah ya tsare ku, Allah ya kare ku idan kuna ambatan Allah. Sannan ambatan Allah Allah ya sauƙaƙa shi ba da kuɗi ake ba. Ba sai da lafiya ba ma, mara lafiya ma yana iya yi. Mai lafiya yana iya yi. A kwance ana iya yi. A tafiya ana iya yi. A zauna ana iya yi. Ana iya yi a birni, ana iya yi a ƙauye. Ku ambaci Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afdalu dhikri la ilaha illa Allah amma yau an wayi gari mutane kafin su ambaci Allah sau daya sai sun saba mar da bakin su sau dari mutane sun iya waƙoƙi mutane sun iya batsa mutane sun iya bude TikTok yara sun koyi abubuwa mutane ba sa ambatan Allah amma suna neman sauki a wurin Allah subhanahu wataala daka mu cika bakunan mu cika gidajen mu mu koyawa ƴaƴan mu koyawa al'umar mu ambatan Allah la haula wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya rabbi allimni shay'an Ya Allah ka karantar da ni wani abu mana ad'uka bihi wa adhkuruka bihi in zan roke ka roke ka da shi in zan ambace ka in ambace ka da shi ya Allah sai Allah ya ce wa Nabi Musa kul ya Musa la ilaha illa Allah ya Musa ka ringa fadin la ilaha illa Allah Nabi Musa ce ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha ya Allah duk bayinka suna fadan wannan sai Allah ya ce masa ya Musa law anna samawati sab'a da dai sammai bakwai wa amirahunna da abinda ke rayuwa a cikin su gairi inji Allah yace banda ubangiji fi kifatin da sa su a tafi daya wala ilaha illa Allah fi kifa la ilaha illa Allah a tafi daya malat bihinna la ilaha illa Allah sai la ilaha illa Allah tarin jaye su amma yau cikin al'umar musulmi waye yake iya zama cikin nutsuwa tsari na sunna na karantar manzon Allah ya rinka cewa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la alkhairi yana tare da mu manzon Allah ya karantar da mu ya nuna mana amma dimuwa ta sa mun bar alkhairi mun kama abinda ba alkhairi ba yau mutun zai iya baka labarin abinda ke faruwa Iran da Isra'ila ko kaza da kaza amma yaushe ya zauna ya ambaci Allah da haka al'ummar musulmi mu koma zuwa ga Allah mu rungume karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu sauki a duniya za a samu sauki a lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum imam
wallahi wai suna da
Alhamdulillah akramakallahu Allah ubangiji ya daura mizani